الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تعرمت أسعى مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أفار أواد قدية ذا الله مدعوك كنسركي دي ساكي نئم تامو دا دامات حقوى أولا مسلاتي جامعة ATB وألم بوشي ويو أشرين دا شدة قوة شعبان شكرا ببو دا قريقو إلى 40 دبيو وان دا داتي دا nane tara ga watan hukumar na shekara ta 2021 miladiya. Kamar da muka yi makon da ya gabata, yau ma haka ne za mu yi da yardar Allah. Zan ɗauke ni maudu'i a takaice, yi mana magana a kai, sannan daga baya sai mu buɗe zauren saboda tambayoyi naku. Abinda zan yi magana a kan cikin minti 20 ko abinda ya kama da haka shi ne, in tuna muku da cewa kowa daga cikinku yana da damuwa, kuma kowa yana da matsala. Babu wani mutum a cikinku matasa face yana da damuwar da take damunsa, mazanku da matanku. Ba ku bambanta da juna ba wajen damuwa. Inda kuka bambanta shi ne nau'in damuwar da kuma wani mataki ya kamata a bi domin samun mafita a damuwar, shi ne kawai inda kuka bambanta. Amma babu wani a cikin ku face yana da damuwa. Wani damuwarsa akan lafiyarsa ne, akwai wata cuta da take damunsa wanda yana so ya rabu da wannan cutar. Mataki da ake nema domin ko ake bi domin magance cuta ya yi ta, ta hanyar shan magani, ta hanyar addu'a, ta hanyar neman shawarwari, duk ya yi amma bai warke a wannan cutar ba. Wani damuwarsa ta shafi tattalin arziki ne. Abubuwa masu sauki a rayuwa waɗanda ya ga abokansa ko ƙawayenta ko wasu ɗan uwansa sun fi ƙarfin abun, amma shi abun ya fi ƙarfinsa. Cikin manya-manyan abubuwa na bukatu na rayuwa akwai abinci, akwai sutura, akwai abin hawa, akwai magani na jinya, akwai aure, akwai kuma mallakar abubuwa na amfani na yau da kullum. Duk waɗannan abubuwa yana iya zama essential a wurin mutum gwargwadon shi mutumin. A wurin wani jinya ba essential ba ne tunda bai da cutar. A wurin wani abun hawa ba essential ba ne don bai da bukatar jele. A wurin wani aure ba essential ba ne, amma a wurin wani shi kuma wannan abin da aka faɗa shi ne babbar damuwarsa, kuma ya kasa warwarewa kawai saboda bai da shi ne. Amma inda ya samu da yanzu ya wuce wurin. Wani kuma damuwarsa wani mutum ne ya zama masa alaƙaƙai, wanda wani mutum ɗin na kusa da shi ko na sama da shi ko na ƙasa da shi, ko ɗansa ya zama masa matsala, ko matarsa ta zama masa damuwa, ko mijinta, ko wani ɗan uwansa, ko wani mai gidansa, ko wani ɗalibinsa, ko wani maƙocinsa, ya rasa yadda zai da shi. Ba zai iya kashe shi ba, ba zai iya raba shi da duniya ba, amma ya dame shi. Duk in ya rufe ido sai ya gan shi. Wani abokin sana'arsa ne, amma wancan ya tsane shi, yana gaba da shi, shi ma a zuciyarsa ya tsane wancan ɗin. Amma ya rasa yadda zai da shi, ba zai iya daina ganinsa a duniya ba, amma kuma ba zai iya kuma daina jin damuwar ba. Wani kuma damuwarsa kunci ne na cikin zuciya. In ka tambaye shi me ya same ka, bai san me ya same shi ba, amma baya jin daɗi a ransa, gaba ɗaya duniyar ya gaji da ita. Me yasa ya gaji da ita? Ba dan ya rasa abincin da zai ci ba, ko iskar da zai shaka, ko ruwan da zai sha, ko ba wanda ya takura masa, amma ita kanta duniyar ce ta takura masa, ya ji ya gaji da ita. Kunci kenan. Wani kuma damuwarsa kwakwalwarsa ce. Abu mai sauki da yana ganin waɗansu sun iya, shi ya kasa iyawa. Ya yi amfani da lokaci, ya yi amfani da kuɗi, ya yi amfani da duk hanyar da take sa ya samu sauƙin abu kaza, amma ya kasa gane shi a karatu ko a wani abu na fahimta, sai da kowa ya ɗauke shi simple, amma shi ya kasa iyawa. Na tafi kaɗan ne daga cikin misalai, akwai misalai irin wannan ya shirin masaki, ba wani ɗaya daga cikin misalai yana da damuwa. Babu yadda za a yi Allah ya halice ka kana bawa, shi yana Ubangiji ya barka komai ya zo maka daidai, wallahi ba ka isa ba. Saboda in tuna muku da wannan, yasa na karanta waɗannan ayoyi a cikin sallah dangane da musiba. Allah ne ya yi alkawari ya ce dole sai na ɗora muku musiba. Wala nablu wannakum, dole sai na jarrabe bi shay'in, da wani abu ne abun min al-khawf, wani tsananin tsoro ne, rashin kwanciyar hankali, ko gare shi, ko ga iyayensa a garin su, ko ga ƴan uwansa a ƙasar su, ko ga wasu ƴan uwansa a addini. Tsoro, tsoro na zahiri ko tsoro na ɓoye, shine khawf. Tsoro na zahiri ta yadda yana jin tsoron wani zai iya kai masa hari ko farmaki, ba ko ina ya isa ya je ba. Ko tsoro na batini, na wani abu da yake cutar da shi a ɓoye. Waljul, da kuma yunwa. Wa naqsin min al-amwal, da kuma tawaya a arziki, kana da jari amma jari ya kare. Kuna da shi amma yau gashi kun zo bakwa da shi. Wal anfus, da mace-mace, ɗanka ya mutu, maƙocinka ya mutu, abokinka ya mutu, masoyinki ya mutu, matarka ta mutu, iyayenka su mutu, duk irin wannan shine naqsun min al anfus. Was samarat, da kuma cimaka, da kayan marmari, da shuke-shuke ya zama ba albarka. Sai Allah ya ce wa bashirin sabirin, Allah ya ce wala nablu wannakum, ba wanda aka ware a nan, kowa sai an jarrabe shi, amma muna bambanta wajen nau'in jarabawar ne, amma ba wanda baya da jarabawa a cikinmu, babu shi wannan. Ko kana da ambition amma ka rasa yadda za ka yi ka cimma wannan ambition ɗin, akwai abin da kake so ka zama a rayuwa amma ka fahimci cewa kamar ba zai yiwu ba, ko kuma ko da zai yiwu babu wasa'il, ba hanyoyin da za ka iya zama abu kaza. Kuma gwargwadon girmanka a matsayin gwargwadon girman matsalarka, kai da kake ɗan kaɗan a shekaru, ko da baka da abubuwa da yawa a kanka, to damuwa ka zaga kaɗanci, amma wanda kake hange kana so ka zamo shi, wallahi ya fi ka damuwa. Duk mutumin da kake ji cewa shi ne kake so ka zamo saboda wani abu na duniya, to shi kuma ya fi ka matsala. Saboda yawan yanda Allah ya baka, yawan yanda zai tara maka matsala, yawan yanda ya hana ka, yawan yanda zai rage maka matsaloli. Saboda Allah yana da adalci. To abin da yasa na ɗauko wannan shine, a makon da ya gabata mun yi magana akan waswasi da kuma abubuwan da ke jawo waswasi. Ɗaya daga cikin abin da nace ke jawo waswasi, banda matsala ta ɓoye, akwai matsala ta zahiri, shine mutum yana da wata damuwa da yasa a gaba ya kasa cinna ta. To wannan damuwar in ta dagule ta yi yawa, sai ta jawo masa cutar depression. To duk wanda yake da depression yana da waswasi plus duk abin da muka faɗa a can na waswasin nan. To duk wanda ya kamu da ciwon depression, shi ba ma ta waswasi ake ba, shi kan ya ma dama waswasi ya shanye. Waswasi matsalar ta akan ta rika shafar addini ne, shi kuma wannan za ta shafi rayuwa ne gaba ɗaya. cutar depression ita ce cutar damuwa mai yawa, yana ɗaya daga cikin abin da yake damun matasa yanzu da yawa. Wani har ya kamu da cutar bai san ya kamu ba, wani kuma ya san ya kamu da cutar, wani kuma yana tsammani ya kamu amma bai kamu ba, saboda tsamar damuwar ta sa har ya ɗauka ya kamu amma shi bai ma riga ya kamu ba, yana hanya ne. Wannan damuwar ta depression ita ce ummul aba'isi, ko ita ce ta ɗauki alhakin, idan ba ku sani ba, ɗaya daga cikin mafi munin abin da ke illa wa bil adama a yanzu a wannan duniya. Yanzu da nake duba statistics na World Health Organization akan alƙaluman adadin mutanen da suke committing suicide su kashe kansu tun daga kan 2017 zuwa yanzu shekara huɗu kenan, wanda kullum abin kuma ƙaruwa yake yi. A 2017 an ce kowace shekara aƙalla a wannan duniyar ana samun mutanen da ke kashe kansu saboda damuwa ta musu yawa, sun kasa haƙuri da ita mutum 800,000. Idan zan yi muku agwarance, suka ce shi ne adadi ninkin waɗanda suke mutuwa ta sanadiyar homicide, wani ya kashe su, waɗanda ake samu sun mutu saboda an harbe su ko an sare su ko an caka musu wuka ko an ba su poison su sha don a kashe su, ba shi ne homicide ba? To su a shekara ba sa wuce mutum 400,000, amma waɗanda suke kashe kansu da kansu su 800,000, ninkin waɗanda wani ya kashe kenan. Yanzu mutane sun fi ɗaukar rayukansu sama da yanda wani ke iya kashe su. Sun ce a cikin kowace shekara ana samu cikin kowane 40 seconds a duniyar nan wani yana kashe wani, wani yana kashe kansa. Kowane 40 seconds kenan, a cikin kowane minti ɗaya da za ka samu wani ya kashe kansa, wani kuma yana shirin farawa. Yanzu don Allah matasa, wannan al'amari haka za mu bari ya zama tun muna jin labari a waje abin ya ci gaba da shigowa yana raraka. Idan ba ku sani ba, wuraren da aka fi yawan samu mutum ya kashe kansa a duniya su ne kasashen da suka fi arziki. Yiwon ita ce take kan gaba, sai Southeast Asia, duk waɗannan wurare ne da suke jin daɗi ko kuma suke da dama-dama. Kowa san Europe, Southeast Asia shi ne ƙasashen Indonesia, Malaysia, Singapore da sauransu. Waɗannan ƙasashen, to daga baya kuma Afirka tana shigowa yanzu abin yana ƙaruwa. Abin da ya dame ni shi ne da na dubi alƙaluman mutanen da suka kashe kansu daga shekara 2-3 zuwa yanzu a Najeriya, a arewacin Najeriya, waɗanda labarin ya iya fitowa har aka gane cewa su suka kashe kansu, ya fito ta wurin jami'an tsaro ko ta wurin likita aka gane cewa shi ya kashe kansa, ko ya sha guba, ko ya harbi kansa, ko ya rataye wuyansa, ko ya caka wa kansa wani makami, ya mutu ko ta mutu, ko ya kona kansa, ya babbake kansa, ya sa wa kansa fetur, ya kunna wuta. Banda waɗanda su ba a san me ya faru ba, kamar wanda yake cikin mota zai taka a guje sai ya saki motar da kansa, ko wanda zai ga mota tana zuwa ya je da gudu ya je ta buge shi ta kashe shi, ko wanda zai dinko daga sama, ko waɗanda suka riƙa zuwa a Lagos suna faɗawa a cikin ruwa sun gano wannan hanyar, daga baya ma aka zo aka sa, saboda an gano kamar mutane sun fi yin haka ya musu ma sauki, sai mutum ya je haka ya sai tsalle sai ya fada a cikin ruwa kuma bai iya ruwan ba ba zai iya ba kafin a zo ya mutu ko mutum ya dauko leda ya sa wa kansa ya daure haka sai ya tsalle sai ya fada a ruwa in ka dubi alƙaluman a cikin shekara uku zuwa yanzu a nan Najeriya yanda abin da yake karuwa tsakanin matasa abin da ya fi ɗaga mun hankali shine a arewacin Najeriya a cikin musulmi matasa a ce damuwa ta dame ka saboda kana son wani abu baka samu ba ko baka son wani abu amma ya dame ka sai ya sa ka ɗauki hukuncin ka bar duniyar gaba ɗaya ka fita a yi deleting ɗin sunanka daga rekod ɗin waɗanda suke cikin wannan duniyar ya fi maka shine magani akan wannan matsalar idan wannan al'amari ya ci gaba to tsakani da Allah za a yi asara goma da goma an dan yi asarar duniya kan domin duk wanda ya kashe kansa saboda damuwa ta dame shi wallahi tallahi damuwar ba ta kare ba a nan ne ma ta fara sannan duk wanda ya kashe kansa saboda ya nemi wani abu ya rasa gare ya tafi don ya rasa to a nan ne rashin zai fara kuma ina rantse muku da Allah duk wani abin da dan adam zai yi yayi nadama a duniya ku sake jin wannan maganar duk abin da ka san ana iya ai regretting a duniya ba mutumin da yake regret a duniya kamar mutumin da ya zo kashe kansa lokacin da yake shirye-shiryen farawa bai fara ira sauri akan ya tafi amma wallahi da za ka samu dama mutumin da ya kusan zai mutu bai samu ya kara san ba a cece shi ya fito zai gaya maka irin kokarin da ya yi ko da a ce in ya mutu ku je can a yi hira yaya aka yi wallahi zai gaya maka duk irin kokarin da zai yi akan ya fasa akan ya janye amma ba za ka iya ganewa ba saboda ya tafi duk wanda ya rataye kansa ya riga ya fara ya ga mala'ika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yawma yarawna al-mala'ikata la bushra yawma idin lil mujrimin wallahi mutum nan ne zai gane yayi babban kuskure wanda ake neman gudu masa yau ka gayyato shi ka ce ya zo ku tafi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai ka san mala'ika kuwa kai inviting ɗinsa da kanka ka ce ya zo ku tafi kuma ka ɗauka wannan shine maganin matsala abin da yasa nake jin mamaki shine idan kafiri yayi haka wanda bai yi imani da Allah ba bai yi imani da gaibi ba haka shi bai ma san akwai mala'ika ba sannan bai san me ya mutuwa ba shi ya ɗauka mutuwa shine kashe TV ba TV kana ganin mutum yanzu ba in aka kashe ka daina ganin shi shikenan na ce magana ta kare mutumin kamar ba za ka sake tura mutumin ba ya tafi to sai dauka haka ne kawai cak ka tafi shikenan to amma dan Allah kai ka dauka haka mutuwa take kai musulmi kai ka san protocol din da ake bi kafin mutum ya mutu yanzu kafiri da yake cikin jahilcin da bai san mutuwa in aka zo ga dogon process da ake yi a ji a dauko file dinsa a ce yanzu lokaci yayi da zai tafi amma mala'ika a ce je ka kawo shi yanzu a aiko a ce Allah yana neman ka me ke shirya zaka je wanda ya kwana yana sallah ya wuni yana azumi yana jin tsoron ya je me za a yi ballanta na kai damuwa kawai ka ce zaka fita zaka je da kanka ka je kai ne la ilaha illallah yau kun san lahira kuwa wallahi tallahi ina matukar jin mamaki in musulmi ko musulma saboda bukatar abu da yake so bai samu ba ko saboda damuwar da ta dame ka ta maka yawa sai ka dauka a fita a duniya shine maganin matsalar da zaka mutu Allah ya kara mana imani da fahimta wannan matsala kamar yadda nace cuta ce asalinta amma ba uzuri bane a gurinka cuta ta damuwa sai zama uzuri ne Allah ya baka excuse sai ka iya daukar kanka wannan rai din da kuke gani amana ce fa fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi rannan na Allah ne ba naka bane ya dauka ya kinsa a cikin gangan jikinka sai ka ce ya fita sannan turan da ka san kanka suke hadu da ranka da gangan jikinka suke tare ba su taba rubuwa ba yau kai ka nemi zaka raba su da karfi to bari ku ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dangane da duk wanda ya dauka kashe kansa shine mafita akan matsalarsa hadisin Jundub ibn Abdullah Allah ya kare yarda a gare shi cikin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace a cikin mutanen da suka gabata wani mutum yana da wata cuta ta dame shi a hannunsa kamar a ce hannu ya rube ba shi ne karshen abin da hannu zai yi ba yana jira gani yana rubewa ya rasa yadda zai yi da hannun nan ciwo ya yi yawa sai ya ɗauki wuƙa sai yanke hannun daga inda yake da lafiyar shi da kansa saboda ya yi tsananin damuwa ya yanke kai shi ciwo ne ya jawo masa ko ya yanke ya ce sai jini ya yi ta zuba jini ya ki tsayawa har mutumin ya mutu yana mutuwa sai Allah madaukakin sarki yace babara ne abdi bi nafsihi bawa na ya mun gaggawa akan karan akan ransa ni ba ni nace yanzu lokacin ka yayi ba amma kai kace lokacin yayi sai ka sa na matso da lokacin wanda inda ka bari a haka kaddarar ka ba haka zaka tafi ba amma ka canza kaddarar ka yi sanadiyar mutuwar kanka da kanka sai Allah ya ce haramtu alaihi aljanna aljanna ta haramun ne gare shi wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim gaskiya tsantsa ce daga manzon Allah wallahi wannan mutum ba zai shiga aljanna ba tunda annabi ya ce Allah ya ce na haramta masa aljanna wallahi haramun ne shiga aljanna yanzu lokacin da ya yanke hannun ya riga ya yanke da jini ya fara zuba ha a lokacin da greeting yayi ko celebration yayi zai iya gyara shi yasa zaka ga matsala tana damunka kai baka san wannan matsalar dama take akan wanda zaka wanda kake kokarin jawowa ba yanzu kaga shi ya dauka in ya yanke ya huta da ya yanke jini ya fara zuba a lokacin kuma yanzu damuwar ta ba ciwon da bane yanzu ne sabon ciwon na wanda ya fi na da da wancan ciwon ba zai yi kisa ba don da bai da ya kashe shi tuntuni in ma zai yi ne jira lokaci bai yi ba amma shi ya yanke sai ya zo ya fi karfin control ɗinsa shi sai Allah ce tunda kana son zuwa to ka zo amma lokacin kuma bai shirya ba sai Allah ce babara ne abdi bi nafsihi bawa na ya mun gaggawa akan ransa haramtu alaihi aljanna haramun ne shiga aljannata wallahi baka isa Allah ya gina aljanna ya ce ya hana kuma ka shiga ba hadisi na gaba shine hadisin Thabit ibn al-Dhahhak Allah ya kare yarda gare shi shi na cikin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man qatala nafsahu bi shay'in duk mutumin da ya kashe kansa da wani abu yace fi dunya a wannan duniya yuzziba bihi yawm al-qiyama da wannan abun za a yi masa azaba ranar kiyama kai za a yi masa shi ne abinda hadisin Abu Hurairah ya faɗa shi na cikin Bukhari da Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda ya fado daga saman dutse ya kashe kansa ko daga sama gidan sama bene bishiya wani abu dai mai tudu mutum ya fado kasa fa ya mutu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa huwa fi nari jahannam wannan mutum zai fada ya gangara a cikin jahannama irin yadda ya gangaro daga sama ya taradda fihi haka zai rinka gangarawa a cikin wutar jahannama khalidan mukhalladan fiha abadan yace har abadan abadin haka zai ta gangarawa ya sake komawa sama ya sake gangarowa haka zai kai a cikin wutar jahannama a cikin wutar jahannama akwai wanda suke dan mai tsaya wani wuri har za su samu dama da za su yi magana da shaidan har za su samu dama da za su yi waye a ba mu ruwa wannan wanda yake gangarowa ina ma lokacin da zai samu dama har ma ya ce a san mu ruwa
yana faduwa sai a sake mai da shi haka zai yi ta yi khalidan mukhalladan fiha abada yace wa man tahassasun man duk wanda ya sha guba ya dauki poison ya sha saboda ya mutu fa qatala nafsuhu ya kashe kansa da wannan gubar fa sunnuhu fi yadihi haka za a kawo wannan gubar a sa masa a hannunsa a ranar kiyama a cikin wuta ya tahassahu fi nar jahannam zai yi talasan wannan gubar yana sha a cikin wutan jahannama khalidan mukhalladan fiha abada ban taba jin inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai wani laifi wai za a maka azaba khalidan mukhalladan fiha abadan da sai wanda ya kashe kansa yace wa man qatala nafsuhu bi hadida duk wanda ya kashe kansa da karfi wanda zai caka ko ya yanka ko ya sare ko ya wani abu a jikin sa na rauni yace fa hadidatuhu fi yadihi wannan karfin da ya rika din yana nan a cikin hannunsa ya jabu biha fi batnihi zai rika cakan cikin sa da kansa fi nar jahannama a cikin wutar jahannama khalidan mukhalladan fiha abada yanzu ko wannan dan Allah bai ishi mutum ba sannan ya tabbata cikin hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Jabir ibn Samura yace an zo wa Annabi sallallahu alaihi wasallam da wani mutum wanda ya kashe kansa aka ce gashi nan amma shi sadai ya kashe kansa ne manzon Allah sai yace ku daga shi bazan masa sallah ba ku daga shi bazan masa sallah ba wannan dalilin yasa waɗansu daga cikin magabata kamar su Umar ibn Abdulaziz da Imam al-Auza'i da Imam al-Hasan da An-Nakhai suka ce duk wanda ya kashe kansa kar a masa sallah aje abin da dan iska a haka masu dan sauki ne suka ce a samu dan iska su je su masa sallah amma ba wanda yake malami ko limami ya je ya sallar a samu matsiya ta irin sa su je su masa ko za a karbi addu'a su in ana so amma su kai Imam al-Nakhai suka ce kar ma a masa sallah yanzu don Allah wata irin damuwa ce take damun ku matasa da har za ka yi tunanin wai saboda wannan damuwar gara ka fita a duniya ka mutu ni kun san yadda mutuwa take kuwa to wannan al'amari da yake damun matasa a yanzu ya sa ina tsoratar da ku Allah ina kuma firgitar da ku akan wannan duniya wallahi ba solution shine wai ka fita a duniya ba solution shine kai hakuri a cikin duniya akwai lokacin da zaka tafi karkai wata gaggawa lokacin da zaka tafi za a aiko yana nan yana zuwa akwai record dinka a rubuce akwai ran da ka shigo akwai ran da zaka fita amma kai karka jawo fitar kamar yadda baka jawo shiga ba ka danka to ka jira kawai ranar fita ta yi wallahi zaka fita ba wanda za a jinkirta masa sakon ɗaya in lokaci yayi to sai me kake mu addinin musulunci amfanin sa kenan a wurin mu wallahi duk wanda addini bai masa amfani wajen sama masa tasliya shine ya rarashe ka akan damuwar duniya ba wallahi ni ban ga mai amfani da addini wala ka ba saboda babban bambanci tsakanin mu da waɗanda ba musulmi ba shine damuwa takan dame mu komai yana da damuwa kamar yadda nace amma mu saboda tunanin kaddara da tunanin dama haka Allah ya tsara mu haka Allah sai ga abubuwan mu suna zuwa da sauki to in karanta wannan kuma to saura me kake da shi ai baka da wani amfani na imani kwata-kwata in dai baka yarda da cewa Allah ne ya kawo musiba kuma shine maganin ka ba kuma in baka yarda cewa dama an kawo ka duniya ne don a jarabe ka allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum dama don ka zo kai jarabawa ne yanzu ka zo kana jarabawa suka ce wai a cikin ɗakin jarabawa tambayar ta yi yane ne amma ka da complain kai iya abin da zai kai ka bika kai fatan Allah ya saka ci ka zo kana ya zai jarabawa irin wannan ka ga kana wannan examiner ballan tana examiner a ce Allahu rabbul alamin wani zai ce babbar damuwa ta ita ce wato babban damuwa ta ita ce ni an sa min ido ne ina da abokan gaba da yawa ni an tsare ni an tsare ni to kai ni bari ma mutu in huta ba shi ne ba an tsare ka to akwai wani wanda aka tsane shi a duniya saboda tsabar tsare kai yanzu fa kana da rai kuma kana tuna har kana iya bani lissafin an tsane ka to wani da aka tsane shi cewa aka yi fa ibnu lahu bunyanan ku gina wani babban gida ku haka a cikin rami fa alquhu fil jahim ku cika da wuta ku dauka ku jefa shi kuma wallahi haka suka yi da suka tsane shi suka dinka wuta a cikin rami aka cika sai da wutar ta yuyuta sai aka dauko shi da karfi wallahi aka jefa shi a cikin wutar tsabar an tsane shi sunansa annabi ibrahim alaihi salam akwai tsanen da ta wuce wannan a duniya amma wannan tsanar ba ta taba sa shi ya ji yana so ya tafi ba ana jefa shi sai addu'a yace hasbunallahu wa ni'mal wakeel yace allah ya isa kuma allah shine abun dogaro wannan abin da ya faɗa Allah ya ji sai Allah ya ce ya naru kuni bardan ya wuta ki zama sanyi wa salaman ki zama wurin hutu ala Ibrahim in Ibrahim ya shigo hutawa zai ba zafi zai ji ba an yi haka ko ba a yaka ba damuwarka ta kai tasa tsanen da aka maka ya kai nasa tsanen da aka yi masa fa kai ta yi wanda ya tsane ka abokinka ne idan gidanka ne malaminka ne wane ne shi kuma cikin wanda ya fi kowa tsananta shi ne uban da ya haife shi ya ce da shi la illam tantahi la arjumannaka wallahi in baka daina addini ba ba abin da ya masa ba zuwa ya ce masa baba ina jin tsoron kar ka shiga jahannama fatakuna li shaytani waliya sai ya ce ni zan ga wannan ni zan ga wani sai ya ce wallahi in baka bari ba sai na jefe ka irin yanda ake jifan shaytan sai je haɗa baki da waɗancan yace ku kona shi hallikum huwansu ru alihatakum ku kona shi ku taimaki allolinku yanzu don Allah Ibrahim ya saci kwado ya gaji wani ba a kunne musu ba kawai ya ce a bari a bauta wa Allah ka ga karan tsanan da aka yi masa yanzu akwai ta jarabawa da za ka samu a duniya ba za ta sa ka ka tuna da annabi Ibrahim ba to ne amfanin imaninka wani zai ce shi wani ne ya zo masa alaƙaƙai wani wani ya dame shi wani to akwai wani cikin wanda Allah ya gaya mana alƙur'ani cikin ulul azm da Allah ya ce ka yi haƙuri irin nasu fasbir kama sabara ulul azm an samu mutumin da ba a taɓa yin ɗan adam ɗin da ya tira ne a duniya irinsa ba shi ya sa shi a gaba shi ne fir'auna sunansa annabi musa da harun fir'auna ya sa su a gaba kuma duk wata tsana da zaka gani a duniya ba zaka taba ganin tsana irin a ce fushin fir'auna ba kai ka san wai fir'auna wa fir'auna dil autat alladina tahaw fil bilad shi ya sa masa fa yace zan yi fada da kai zuwa karshen karfina kuma ya cire dukkan karfin kuma wallahi ya fara fada da shi tun ba a haife shi ba shi a cikin gaba aka haife shi yancin din yana gaba da shi dama shi yake nema ya kashe shi kuma Allah ya kaddara aka dauko shi aka kawo gidan mutumin ba nesa ba amma ya kashi ya taba tunanin wai ya mutu don damuwa ya tashi cikin karfi ya je tsaya gabansa ya ce na zo ne in yi maka wa'azi kuma in yi challenging ɗinka akan abin da kake yi a daidai lokacin da ya ji fafiyar aunin su jira ake masa ana bauta masa shi kuma ya tsaya kyan ya ce masa ka yi imani da Allah kuma ka daina abin da yake zalunci ne wani zai ce shi damuwarsa ita ce ciwo kaza ne ya dame shi da aka kawo shi a karasa shi mana ba ka suke cewa mai damuwa kaza ta dame shi kawai a masa allura ya wuce wannan raɗaɗi ni wannan damuwa ne ka kawai ya Allah ka kace da wuta haka wani ya turo mun wai dan al-atif bai turo mun malam zai iya addu'a mutu wani ciwo ya dame ni malam ina asibiti ana ta daddora abuwa kawai ni huta mutu a jira Allah sarki sai na tuna da wani cikin bayin Allah da Allah ya faɗa a Al-Qur'ani Allah ya ce ni na yarda da cewa na jarrabe shi wannan jaraba fa mutumin ne ya gano shi kuma wannan Allah ne da kansa ya ce lallai na jarrabe shi sunansa Ayyub Allah madaukakin sarki ya ce lallai mun dora masa cuta cuta ce mai tsanani ga ta tana raɗaɗi a jikinsa ga ta ta zama abin kyama da kowa ya guje shi ga ta ta sa jikinsa ruɓewa yake yi a idonsa yana gani ba kowa tare da shi amma wallahi haka ya haƙuri akan wannan jarabawa Allah da kansa yace kai inna wajadnahu sabira yace kai wannan yana da haƙuri yanzu akwai ta cuta da za a jarrabe ka da ita da ta kai yanda zaka ga kana riƙewa kai da kanka duk kowa ya watse maka ko baka da majinyaci a zamanin da ba asibiti ba gadon asibiti har mutane za su iya ganinka a ɗauka jaki ne yayin mushe yana wari a ɗauka aje a yar kana ɗan adam baka da komi sai kuda da kyankyaso kuma kai ta farka ɗauka kai kuma gama gari ne fa annabin Allah ne kai amma Allah ya maka haka to Allah ya yi haka wa annabi ha kai waye kai kai ustaz sai kai barka to wala na kai baba ustaz din bane ha wani zai ce shi damuwarsa ita ce shi Allah ya rasa soyayyarsa ne Allah ya rasa soyayyarsa wata kuma tace ita an hana ta auren wani wallahi shi kai ita matsalar ta kenan ita akan wane sai dai ta mutu kawai shi ma yace in dai ba wance ba sai dai je lahira maukacin banza da wani yanzu idan kina ji cewa zaki rasa wani don Allah zaki iya tuna Nana Aisha lokacin she was only 18 ta kai daidai lokacin da take jin matantakanta kenan daidai lokacin da ke a yanzu ne zaki ka fara balaga 18 daidai kin gama secondary school kenan ita kuma lokacin ne ta kai ganiyar tsantsan soyayya ga Muhammadu Rasulullah sallallahu amma yanzu ta gane cewa zai tafi ya barka don Allah akwai bakin cikin duniyar da ya wuce wannan kuma ya tafi ya barta bayan ya tafi sai da ta yi shekara 40 a duniya ita kadai yanzu wanda ka saba kwana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko yaushe in ta tashi za ta ji shi a jikinta su je tare su dawo tare yau a ce baya nan kuma ta dade a duniya sama da dade wanda suka yi da shi amma ta hakura ke me aka miki shi wannan ke so din waye shi ita da kanta fa Aisha fa tana taɗi tana hira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace da shi Allah sarki ya rasulullah yanzu ka rana haka zaka tafi yanzu Allah ya dan bata ya ce mata ha ba ke kuwa la mutti qabli la ghassaltuki zaki inda zaki mutu kafina ni sai in yi miki wanka tace Allah ya sa mutu kafin ka yace a wannan yana yana hannun Allah ne da ya zai gano cewa cutarsa ba zai tashi ba ya kasa gaya mata ya kira na na Fatima ya ce wannan cutar ba zan tashi ba amma kan ki gaya musu saboda ya san hankalinsu zai tashi ka tuna irin soyayya tsakanin manzon Allah da Nana Aisha ita wata san meye soyayya ba a kansa ta sani shi ya koya mata kuma ya mata irin gata da soyayyar da ba wani namijin da kike so wanda zai iya miki wannan soyayya ta gaskiya amma yau tana ji tana gani gashi nan a cikin ɗakin da da take ganin shi yanzu an tona rami an binne shi a ciki ta fita a ɗakin don Allah ya kake tsammani Nana Aisha za ta ji to kai kuma ka ce masoyiyarka ta mutu yanzu don Allah ka tuna yanda manzon Allah ya jira nan da na Khadija ta rasu sallallahu alaihi wasallam zaka iya kwatantawa duk yanda kake son ta ka kai yadda yake son na Khadija biye da kake gani wance tana maka so na gaskiya ta sadaukar da komi da komi na ta gare ka zai kai irin sadaukar da na Khadija ta yi Nana Khadija fa a lokacin da ta aure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana tsammanin cewa tana cikin waɗanda ƙarfin tattalin arzikin su yafi na kowa a ƙasashen Larabawa tana da kuɗin da tana da jarin da kamfanin ta yake ɗauko kowane irin mutum ko mai tsadar sa a biya shi albashi a tafi ana yi mata harka a kawo mata kuɗi ta sarrafa ta kashe na kashe ta take turawa aka kawo manzon Allah sai aka roke ta alfarma akan ta dauke shi aiki ta dauke shi aiki ta dora shi amana akan dukiyarta an yi tafiya daya da shi aka samu dukiya ta kaskantar da kanta tace a gaya masa cewa tana son sa in zai yarda ya aure ta aka gaya masa ya yarda ya aure ta ta dauki dukkan dukiyarta ta damka a hannunsa ta yi masa ladabi da biyayyar da shi da kansa yake cewa shi bai taba ganin macen da tun da ran da ya haɗu da ita har ranar da ta bar duniya ba ta taba masa laifi ko sau ɗaya ba hiya lati lam tasihi tarfata ai ko kiftawar ido ba ta taba masa laifi ba a duniya matan da dafa bus dinsa ce yana ƙarƙashinta kuma dukiyarta sai da ta kare akan harkar addinin Allah kuma ta yi haƙuri da shi aka sha wahalar da lokacin da aka sa musu takunkumi suka zauna ba abinci ba abin sha ba komi aka ta yi haƙuri da shi sai ita ce take ƙara ba shi haƙuri tana ce kai haƙuri kai haƙuri kai haƙuri cikin ana cikin tsananin wannan wahalar haka ta mutu haka manzon Allah sallama yake son ta yana kaunarta har lokacin da duniya ta buɗe gare shi bai manta da ita ba son da yake mata ya sa duk wata alama na ta in ya gani wallahi sai wannan soyayya ta motsa ƴarsa wanda ake ce mata Zainab wanda ita ce ko babbar ƴarsa ko kuma cikin manya-manya wanda ta auri Abul As an kamo mijin a matsayin fursunan yaƙi yana neman fansa ita kuma tana so ta fanshi mijinta sai ta aiko da gwalagwalanta wanda Nana Khadija ta saya mata lokacin da za a kai ta gidan miji an kawo wannan gwalagwalai manzon Allah yana ganinsu sai tuna da Nana Khadija sai tsohon soyayya ta motsa ya ce wannan ba aka ce ai ƴarka ce ta kawo don ta fanshi mijinta ya ce ina neman alfarma a yafe a sallame shi ya tafi kyauta saboda alfarman kayan Nana Khadija irin wannan so din amma Allah ya raba shi da ita a wannan lokacin amma manzon Allah bai taba fada wa Allah wata bakar magana ba duk wanda yake ji baya yake so Allah ya karba sai ce la naqulu illa ma yurdi rabbana da zan ce kun musu abinda Allah ya yarda aka raba shi da ita babbansa wanda shi ne gakansa a duniya aka raba shi da shi a cikin wannan tsakanin lokacin fa yanzu kuma lokacin da ya fara samun duniya ya samu mulki ya daina haihuwa yanzu Allah ya bashi haihuwar yaro Ibrahim yana tsananin son wannan yaro ba a taba ganin dan da yake kamar da manzon Allah kamar wannan yaron ba Ibrahim yana wata 18 yaron da ya mutu ciwo kawai dan kadan haka yaro kawai ya tafi manzon Allah yana rike da shi yana kuka haka aka rika masa ba waye za a yi masa jarrabawa serious irin wannan amma baka taba ganin ya motsa ba kawai ya dan yi maka dan wani abin da ba kai ne kana magana wai ni ne na zara ban mutu ne kuma mutu bala da ba kana da ba zai kace salamu na karshe da zai da mutum shine talauci shi bai samu aiki ba shi wallahi bai da kudin kashewa dan masa galin babam Allah ya rene ba bare ma masa gori shi kawai ya rene mutu kawai to ne wala ka dora kai a duniya baka da komai ka zo rakiya irin wannan tunanin ya fara zuwa mutum sai ga ya ko da bai ji a kashe kansa ba sai ya rinka yin abubuwa da suke da hadarin da mai hankali bai kamata yi su ba saboda shi ya dauki rayuwarsa valueless to kana tsammani akwai talauci da yanzu mutum zai yi har a ga alamar talauci irin yadda sahabban manzon Allah suka yi talauci talauci mai sunan talauci ba a taba yin wata al'umma da Allah yake sonta a duniya wallahi irin sahabban manzon Allah ba su ba taba wani generation da ya zama first class generation a wurin Allah irin lokacin da sahabbai suke da rai manzon Allah yana tsakiyarsu ba yace khairu ummati karni ai khairun nasi karni yace mafi alherin bil adama shine zamanin da nake ciki a cikin wannan generation din fa amma wallahi talauci da aka yi hijirar da yi daga makka daga tafiyar da aka yi na sa'atul usra aka tafi da kafa tafiyar kilomita 800 ga kai aka zafi rana a cikin dutse da sahara wallahi aka tafi da kafa ko manzon Allah yana cikin tafiyar dan kadan ne suke da abun hawa ana bukatar abincin da za a ci a rasa abinci mutum saboda tsabar yunwa kamar iska za ta dauke shi ya dauko belt a madadin ya daura a kugunsa sai ya daura a cikinsa ya sa dutse ya daura saboda ya dan samu dan safe inda zai iya tafiya don ba zai iya tafiya ba iska za ta dauke shi a irin wannan halin fa suka rayu a daidai lokacin da zaka ga ana neman dan koko haka a samu madara sai a ce duk ai sharing kowa ya hakura ka dan yi sifin haka ka hakura shikenan haka suka riƙa rayuwa fa babu wani ɗaya a cikin kufaci Allah ya fi son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa amma babu wani ɗaya a cikin kufaci yana cin abinci sama da abincin da suka ci wallahi kana sa su kira sama da wanda suka sa manzon Allah ya rasu ya bar kaya nawa ne kayan sawa ya nada saurayi liman fa wanda baya da rigar da zai sa in yayi ruku'u ana ganin ƙwagunsa ɗan masallaci ne kwamiti suka saya masa riga kwaya ɗaya wanda zai rinka limanci da shi haka fa sahabbai suka rayu ba mutum zai mutu saboda ya sacrifice a musulunci da yana sa kaya na siliki zallan zinari ake ɗaukawa a saka ya sa shi ne mus'ab daga baya zai mutu a musulunci ta yanda wato mayafin da za a lullube shi likafani ma ba kuɗin da za a sai likafani sai aka sa aka rufe kansa ƙasarsa aka sa ganye ɗalibai ne wanda suka rayu ba yanzu mutum zai tashi ya sha koko da kosai ya ci wane ne ya ci amma ya ci bai da kuɗi wai shi duniya ma ta ishe shi to Allah ya kawo mu wani lokaci ne da mutane suka zama duk abin da aka baku da arziki wallahi ba zai taba iya sanku ba shi yasa nace muku wannan siyasa din yana yawa a kasashen da suka fi arzikin ashe ba wai tsananin talauci bane yake sa wannan damuwar da zaka kashe kanka daka in kai ka dauka zaka kashe kanka saboda talauci to wani yana cin yana da kudin amma shi yana ji ya mutu ashe ka gane cewa kudin banza ne mai zaka ce ne ba har kana neman zaka mutu a kansu wani yana da sufa ɗaya daga cikin ƙasashen da aka fi ko ina jin daɗi a duniya shine ƙasar Singapore ƙasar Singapore ne suke da 10% millionaires duk inda ka ga mutum goma to mutum ɗaya millionaire ne a Singapore amma yana ɗaya daga cikin inda aka fi ko ina mutum ya kashe kansa har kawai sai ya dirko daga hawa 20 faɗo ya mutu a tambaye shi me yasa wai baya jin daɗi kai ga rokon kuɗi ne jin daɗi da dogayen gine-gine da mota da waye ne can ne fa sai an rika sa ku a list fa saboda kowa yana so ya sai mota kowa yana da kuɗin mota sai an sa ku a list kai an baka dama saboda ba hanya motocin sun fi ƙarfin mutanen yawa saboda in ka gana ma da kai da ƴaƴanka kowa yana da mota bakwai zaka iya saya to ya za a yi ba inda za a je sai ya zama sai an baka lasin kafin ka sai mota ba kuɗin a je kana so ka saya baka da shi tsabar yadda arziki ya musu yawa amma suna ta kashe kansu suna ɗaya daga cikin inda ya fi ko ina mutuwa a duniya saboda suicide. yanzu kai zai ka dauka kudi wani abu ne yanzu inda kudi wani abu ne dan Allah wai kamata a bashi mai yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda kudi shine wai abun abinda za a ce an burge duk wani abu mai kyau duk wani abu na budi Allah ya ce inna fatahna laka fathamu duk wani abu na budi na gama maka to amma zai dai bashi kudi ba kai zai ka dauka kudi shine budi wallahi ba kudi shine budi ba la fata mala kaji Allah ya yarda da kai shine budi to gaba ta karshe ita ce idan mutum yana fama da wani matsala ta damuwa ta dame shi menene mafita mafita tana cikin addinin musulunci shine abu biyu kai addu'a ka roki Allah ya fitar da kai sannan kuma ka dogara ga Allah ka mayar wa al'amarin ka bar shi a hannun Allah at tawakkul wa du'a ka dogara ga Allah ka mika wuyarka ka bar shi shi ya san me yasa ya kawo maka kuma shi ya san zuwa yaushe ne abin zai yi sannan kuma ka rinka yin addu'a shi yasa Allah ya ce mana alladina idza asabatuhum musiba wadanda in tasu jarabawar ta zo ta same su kalu ga abin da za su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sun dogara ga Allah Allah mu naka ne kuma zuwa gare ka za mu koma to tunda zaka koma na me ya sanji ka jira mana lokacin tafiyar kai kan ba kan ne lokacin ka yana zuwa sannan ka sani cewa kowace matsala da ka ganta a duniyar nan Allah ya ce ya san ta tun kafin ta faru kuma ya rubuta ta tun kafin duniyar ta zo Allah ya ce ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha Allah ya ce duk matsalar da kaga ta faru a duniya tun Allah bai halicci duniyar ba ya rubuta cewa za a yi matsala to kai ne ruwanka da abinda dole sai an yi ba za ka iya hanawa ba ko ba za ka hana ya same ka ba to yau ta ce ka kara wa kanka damuwar ka ce bari ka kashe kanka Allah ya sa mu dace mutumin da ya shiga cikin damuwa da yake alamar cewa zai kashe kansa akwai alamomi da ake ganewa kai in ka ji damuwar ka ta fara kai haka to ka san yadda zaka yi da kanka in ka ga dan uwan ka ya fara irin wannan ka san yadda zaka yi ka taimake shi mutum ya rika jin damuwa ta yi masa tsananin da baya iya tuna komai baya iya gane komai mai kyau sai munanan abubuwa yake tunawa yana cikin alamun depression mutum ya fara haranta wa kansa abinda Allah ya halatta masa ya kasa cin abinci ya daina soyayya ya daina bacci ya daina hutu ya daina waye duk waɗannan abubuwa da za su iya sa a ce mutum ya ji daɗi a duniya ko shi ji duk baya son su ko kuma abin da yake sa an yi a ji daɗi shi sai ji baya jin daɗin su to alama ce cewa mutum ya fara kamuwa da depression alama ta uku ita ce mutum ya zama yana son zama shi kadai baya son association da kowa shi kadan sai zauna ya rufe kansa ko lullube ya shiru haka ya dade yana shiru sannan yana daga cikin abin da yake sa haka shine mutum ya rinka jin cewa ya gaji da wannan duniyar ko a duniyar nan duk abin da kake gani mai dadi ya sai gashi ka ko a cikin duniyar nan ma waɗannan suna cikin abin da suke nuna alamar mutum ya kamu da depression inda ya tsanani sannan mutum ya rinka ji damuwar da ta dame shi sai ga ba maganin damuwar kuna fahimta ai abin da zai sa kai tunanin ka mutu shine ka san ba magani ne ko to ka rinka ji kaman ba yadda za a yi a magance wannan matsala to tunda ba yadda za a yi kawai bari ka tafi Allah ya tsare mana imanin mu matasa ku tsaya lokacin ku ne yanzu da ku tsaya ku mori duniyar nan ku yi shine wallahi tallahi in ka mutu kai wa kanka asaran banza duk abin da kake magana na matsalar ba za ta daina ba mun kuma da muke gani cewa ka tafi ka bar mu haka na mu zauna mu ci gaba da shanawa har lokacin da namu zo abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda ya zama kuskure kuma Allah ya yafe mana sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ta
na salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd wannan tambayar malam mutane da yawa sun turo shi ya kai wurin guda uku suke tambaya akan hukuncin mutumin da yayi mafarki alhali yana azumi shin azumin nasa ya kari ko bai kari ba
me sa kuka yawa masu wannan tambayar mafarki baya kare azumi mafarki baya kare azumi shikenan mu je gaba
sannan wannan yana tambaya akan cewa malam kamar tsoho da ba zai iya yin azumi ba sannan kuma ba shi da abin da zai ciyar sannan kuma ba shi da wani wanda zai iya ciyar masa malam yaya hukuncin azuminsa
Allah ya dauke masa la yukallifullahu nafsan illa ma ata'a
sannan malam wanda yake cewa naji ana cewa idan mutum yayi sallah ya idar bai yi addu'a ba kamar sallar ba ta yi ba malam ne gaskiyan wannan magana
ba gaskiya ba ne
nan sai wannan yake tambaya cewa malam yanzu kenan kamar yadda kai bayani akan nan malam ji wani ce akan hadisin wanda ya yanke hannunsa da ka gabatar shin wannan yana nuna mutum zai iya canza kaddarar da Allah ya masa kenan
ba a nuna cewa mutum zai iya canza kaddararsa ai a kaddara da Allah madaukakin sarki yake sa wa mutane a misali yanzu in ka ga mutum ya kashe kansa dama kaddarar ta nuna cewa shi zai kashe kansa amma tunda ba Allah ne ya sa shi dole ya yi haka ba shi ya zaba da kansa kowace kaddara da Allah madaukakin sarki ya dora akan mutum Allah bai hana mutum mashi'a ba ta cewa ya zabi abin da yake so kuna fahimta ta da haka mutum ya zabi cewa ya kashe kansa sai ya kashe kansa Allah madaukakin sarki yamhullahu ma yasha wa yuthbit Allah yana iya sanyawa cewa inda ka tsaya baka komi ba za ka yi shekara 80 amma in kai abu kaza za ka yi shekara 30 Allah yana iya haka ne ba duka biyu kaddara din bane sai ka zabi da kai 30 sai ka kashe kanka a 30 kuna fahimta sai ya zama magana da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ubangiji ya ce ya yi min gaggawa a kan ransa kaga Allah cewa da na sa inda bai haka ba zai kai kaza sai aka baka kuma dukan ku haka ne yanzu yanzu idan kana so ka kashe kanka ai wanda zai hana ka zaka iya in ka bari kuma fa you live long ko longer to kaga kaddara ka biyu ne kenan sai ka zabi na gaggawan sai ka tafi kaga duka dai kaddara ce yawa baka canza ba kuna fahimta yawa
sai wannan yake cewa malam kenan ya halatta idan ciwo ya yi wa mutum yawa ya gagara warkewa ya yawaita irin addu'ar da Annabi Ayyuba ya yi
ya addu'ar da Annabi Ayyuba ya yi ai shi ne matsalar kai baka san mai addu'ar da Annabi Ayyuba ya yi ba ai cewa rabbi inni massani yadurru wa anta arhamur rahimin ya Allah cuta ta mun yawa kai ne mai jin kai Allah ka ji kai naka dan lafiya ai addu'ar da yake nan kai ba irin ta zaka yi
sai wani ya ce malam don Allah ina roƙon ka kai min nasiha don ba na zuwa sallar asuba sai na yi yunƙurin zan fara kamar zan ɗore sai in sake komawa malam don Allah kai min nasiha
Allah ko zan maka ai ka zo wurin yi din kuma wallahi ni ina son irin waɗannan sosai da gaske nake gaya muku Allah ni da wani ustaz zama shi a hannu yake ni shi ba target dina bane irin waɗannan da dama suna ɗan haka haka suna raba kafa na in jawo su wallahi na fi son irin waɗannan a ka sani ɗan uwana babban abin da zan kwadaitar da kai shine faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya sallar asubahi a cikin jama'a fa huwa fi zimmatillah yace wannan yana da wani alƙawari yana cikin ƴan alƙawarin Allah Allah madaukakin sarki yana sa list din mutanen da yayi alƙawarin ba su kulawa ta musamman shine zimma da wata kariya ta musamman to yace wannan list din waɗanda suka yi sallar asuba a jami'i su suke ciki don ka dan Allah gobe ka shiga list din yau dai baka ciki jibi ma ka shiga me yasa sai da ba musamman zai faru gobe ba yau dai Allah ya cece ka ka tsira an wuni ba abin da ya faru amma baka sani ba ta yi a kaddara akwai wata matsala da za ta faru gobe ko jibi to in har Allah madaukakin sarki yasa a kaddarar ka akwai matsala amma sai kai sallar jam'i a asuba to in Allah ya so ya yarda wannan sallar asuba a jam'i din za ta zama maka kariya da kuma garkuwa wannan matsala ba za ta faru da kai ba wato ba mu sani ba. Allah yace kul man yaklaukum bil layli wan nahari min arrahman, wace ka san waye yake tsare ku a cikin dare da rana wanda ba Allah ba? Akwai da yawa ba daga cikin matsaloli da muke tsallakewa wanda inda ba dan wani abu alkhairi da muka yi ba da tindindinin mun tafi, amma sai ga Allah sai ka ga ya kawo maka sauki, ka zo za a yi wani kai naro escape, za a yi accident, wuf sai ga wani an buge shi, kai kuma ba a buge ka, kai ka taka burki, kai ka san me ya faru. Wani abu ne ya faru da Allah madaukakin sarki, sakamakon sai ce kai banda kai. Saboda haka ɗaya daga cikin sirrin yawan samun kariyar Allah a irin waɗannan matsaloli shine sallar asuba a cikin jam'i. Kuna fahimta ko? Kuma idan zaka yi, idan zaka shiga cikin wani aiki na alkhairi, ka yi saboda Allah kuma da jin cewa in ka fara, ka fara kenan, ba za ka sake dainawa ba. Sannan ka yi tare da shauki. Duk wanda yake zuwa sallar asuba ka tambaye shi, wata rana ce ya fi bakin ciki a duniya? Shi ne ranar da bai samu ya je ba. Ai wani daɗi ne daga raɓasa, wallahi ni dai kam babu wata sallah a cikin salloli da take mun daɗi kamar sallar asuba. Saboda lokacin ka tashi ƙwaƙwalwarka tana fresh, ka je ka tsaya ka ji wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajr kana mashhuda, a ce ana wannan baka. Shi sa muke ce daɗin a cikin zuciya take, kai ba za ka gane ba ne. Karka ɗauka daɗi yana cikin lulluɓuwa da bacci da cin abinci da waye, wallahi tallahi daɗi a cikin zuci yake. Kuma ba a samun irin wannan daɗi sai ga wanda yake da ambaton Allah. Yanzu waɗannan damuwoyi na Najeriya da na duniya da na Afirka, malam in ba da zikirin Allah bai, idan aka samu mafita, har shi za muke samun ɗan inda Allah yake rage mana damuwar. Duk damuwar da ake jin nan shi sa za a gaba mu damu, kana ganin muna shine. Wallahi duk abin da ake ma muna ji, amma saboda ambaton Allah ya sa duk muna gani ba damuwa bace. Duk abin da kake gani ya damu wani. Yanzu wani yana da komi da kai kake nema ka zama a duniya, amma wallahi yana jin kunci a ransa, yana ji yana so ya tafi a duniya. Kai kuma da raka samu ɗaya daga ciki ma ya ishe ka, to amma kana jin daɗi a ranka saboda wannan nutsuwar ne a cikin sallah ake samu gafarta malam. Kai jo ne zaka fara ji.
Sai wannan yake cewa malam ina so ka ja hankalin mutanen da suke shigowa lokacin da liman ke kudu ba suna tattsallake kan mutane wai don suna son su samu sabon gaba, da kuma waɗanda ana kudu ba amma suna yin wasu abubuwa na daban a cikin masallaci.
Ina jan hankalin ku daina, manzon Allah ya hana.
Sai wanda ya ce malam ina so a yi min bayani akan abin da ya shafi bakanci da sharuɗansa da ina ake yin sa.
Ina baka shawara cewa ka nemi karatunmu na babin annazar, zaka ji cikakken bayani da sharuɗansa da ya ake yin sa. Ka samu malam shi Amir din shi da kansa zai baka ka ji bakanci. Duje gaba.
Sai wanda ke cewa malam shin idan mutum ya tashi ko cikin dare ko a wani lokaci ya yi sallah da addu'a don wata bukata tasa zalla, shi malam wannan addu'a da idan bukata tasa akwai lada?
Akwai lada mana, tunda ayi Allah madaukakin sarki ya ce wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum, ku roƙe ni kuma zan amsa muku. Don haka tunda umarni ne yayi akan ayi addu'a, duk wanda ya addu'a yana da lada, ayi addu'a ibada ce.
Sai ne ce malam dan Allah akwai wani maganin da ake amfani da shi da wanda ke kara kaifin hadda da kwakwalwa?
Shayi irin wannan za ka rika sha.
Sai wanda ya ce malam magana akan sadaki, dan Allah akwai wani adadi yankakke na sadaki ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa?
Babu, manzon Allah sai bai kayyade sadaki ba. Kuna fahimta ko? Biya ka biya sadaki mai iya gurgudun karfinka, ya gurgudun halinka. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alherin sadaki shine wanda yafi sauki, ba a yanke ba. Na'am.
Sai wanda ya ce yana neman bayani akan abin da ya shafi raka'atan al-fajr, yadda ake yi, wani lokaci ake yi, a ina aka fi so a yi ta, a masallaci ko a gida, sannan me ake karantawa?
Ana yin raka'a biyu kafin sallar asuba a gida, ana karanta kulliya a raka'a farko, a karanta kulhuwa a raka'a ta biyu, shikenan. Na fi dace kuma mai lada mai yawa.
Malam sai wannan da kuma ire-irensa da yawa da suka turo sako ne na gaisuwa da fatan alkhairi, wanda yake cewa abokinsa ne daga garin Mubi yace ni ka maka gaisuwa da fatan alkhairi sannan kuma akwai wanda ya rubuto shi ma dogon wasika yake cewa yana nan a cikin masallacin nan kuma wannan shine karo na farko da ya zauna a gaban ka baccin kauna da yake maka tuntuntuni yake sauraron karatu da kake gabatarwa dan haka yana maka fatan alkhairi yana yi maka addu'a ta alkhairi
Allah amsa mana gaba daya Allah ya gafarta mana kurakuran mu ya daidaita mana al'amuran mu ya sa mu kaunaci juna saboda Allah abubuwan da muke aikatawa na kurakurai Allah ubangiji ya gafarta mana ya bana rahama اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين